Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan awai gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 13 watan Maris. Kafin ku ji abin da ke tafi da mu ga kanin labarin.
To kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 na duniya. Amurka ta ce ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da Taliban, amma akwai alamu da ke nuna cewa wato wannan matsaya ba za ta kai labari ba. Manyan jam'iyyun adawa a ƙasar Malawi sun dunkule wuri guda domin tunkarin zaben da za a yi ranar 19 ga watan Mayu bana.
Kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya koko kasashen gamayyar tafkin Chadi sun shafe bangaren Malam Bakura na Boko Haram daga duniya.
Wato irin hare-hare da wannan kungiyar ta'addanci ke yi kusan za a ce yafi na sauran kungiyoyin guda biyu.
A jamhuriyar Niger kuma yan ta'addan ne suka hallaka wasu sojojin kasar jiya.
Wanda suka zama babu, wanda suka mutu, mutun tara mu da kanmu muka hida su cikin moto.
Za kuma a ji tushen bikin kamun kifi na Argungu a daidai lokacin da a jiya bikin ya shiga kwana na uku. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya, wanda hakan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan 7 da duniya ke da shi. Sai dai duk da irin matakan da kasashen duniya suke dauka na daƙile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniyar. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya a nan Amurka sun ce ɓullar cutar da aka gani a ƙasar wato somin taɓi ne, lamarin da ya sa ake ganin asibitoci za su fuskanci tururar waɗanda cutar ta harba. Dr. Robert Willey na asibitin birnin Cleveland da ke nan Amurka ya ce yanzu aka san mai da hankulansu ne kan horar da ma'aikatan kiwon lafiya kan yadda za su tunkari masu fama da cutar.
We're updating the skills and knowledge to the caregivers. That includes how to put on personal protective equipment and how to take off personal protective equipment.
Yace muna horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya hada da yadda za su sanya rigunan kariya da kuma yadda za su kwabe su domin kada su kansu su kamu da cutar. Da yammacin jiya alami su kuma mun kasar Canada suka bayyana cewa uwar gidan Prime Minister kasar wato Justin Trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin London. Manyan jami'ai a nahiyar Turai sun yi ta caccakar shugaba Donald Trump saboda harmatawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi, inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar ƙungiyar Charles Michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na harmatawa matafiya daga nahiyar ta Turai shiga Amurka. A ranar Laraba, shugaba Trump ya bayyana matakin haramtawa kasashe na nahiyar ta Turai 26, Amurkan har na wato har na tsawon kwana 30, matakin da ya riga ya fara aiki a yau Juma'a, amma kuma an tsame kasar Burtaniya daga wannan haramci. Har ila yau haramcin bai shafi Amurkawa da ke komowa nan daga nahiyar ta Turai ba, amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon kwana 14 idan suka dawo. To yayin da sauran sassan duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar ta coronavirus, su ma ƙasashen nahiyar Afirka ba basu a baya ba a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19, duk da cewa girman matsalar da bata kai wato kamar yadda ake gani a sauran sassan duniya ba. A nahiyar ta Afirka an samu sama da mutum 100 da suka kamu da cutar a ƙasashe 11 ciki har da Najeriya, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Akin Pelu Afolabi jami'i ne a babban ɗakin bincike na ƙasa a Najeriya.
They have what it takes in terms of human resources, in terms of equipment. You see that we have.
Yace a shirye muke tsaf kama daga abin da ya shafi ma'aikata da kuma kayan aiki. Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe uku kacal da ke da kayayyakin gwajin cutar ta coronavirus a nahiyar Afirka.
To kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu nufi Najeriya, inda sojojin gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi suka hallaka Malam Bakura koko Bakura da dukkanin yan boko haram na bangaren sa a wani gagarumin harin da suka kai jiya. Hazamai na kaina gare ka.
Wannan farmaki na dakarun kasashen yankin tafkin Chadin, a cewar kanar Timothy Anciga, mai magana da yawun rundunar, wanda ya sami goyon bayan abokan hadakarsu. An tsara shi ne a tsanake, inda aka yi wa Malam Bakura da mukarrabansa rubdugu a maboyarsu da ke cikin wani sarkakkiyar bishiyoyi mai duhun gaske da aka mai da wurin tamkar toka. Na tuntuɓi babban kwamandan rundunar kasashen yankin tafkin Chadin, Manjo General Ibrahim Manu Yusuf, dangane da yadda aka sami nasarar halaka wannan babban dan ta'adda.
Haɗin kai na sojojin ƙasa da na sama daga kasashen yankin tafkin Chadi da kuma sauran al'umman gari da suke kasashen ya taimaka mana sosai fiye da yadda kake tsammani.
Malam Bakura dai na ɗaya daga cikin shugabannin ISWAP kafin daga bisani ya balle a shekara ta 2018, biyo bayan sabani da ya samu da Abu Musab Albarnawi, wanda a halin yanzu yake jagorantar tasa kungiyar a kudancin kasar Nijar da kuma tsibiran da ke tsokon gabar tekun Chadi. Shin wane ne Malam Bakura, kuma menene girma ko tasirin kungiyar sa? Tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro Dr. Kabiru Adam.
Binciken da muka yi a baya-bayan nan ya nuna cewa wannan bangare na wanda shi Bakura ke shugabanci, babu wani kwakwaren shirin da zai nuna tare yake da daular Islamic State wanda ke Afirka ta Yamma, wato ISWAP kenan, kusan yana zaman kansa ne. Dangane da tasirin kungiyar daga shekara 2018 zuwa farko-farkon shekara 2020, wato irin hare-hare da wannan kungiya ta'addanci ke yi, kusan za a ce ya fi na sauran kungiyoyin guda biyu.
In za a iya tunawa, a watan Janairun wannan shekara ma sai da rundunar kasashen yankin tafkin Chadin ta halaka alkalin kungiyar ta ISWAP, wato Amir Khalifa Umar, tare da wasu manyan kwamandojin kungiyar a wani hari da aka yi amfani da jiragen yakin sojin saman kasar Chadi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To, a gaida Hassan, yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
Babban kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan ya ce Amurka ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayin da aka cimba da Taliban, amma akwai alamu da ke nuna cewa wannan matsaya ba za ta kai labari ba. A jihar Alhamis, General Kenneth McKenzie ya ce an samu raguwar tashin hankulan da ake gani, amma hare-haren da kungiyar ta Taliban ke kaiwa babu kakkautawa na ci gaba da zama abin damuwa. Ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin Amurka da Taliban a birnin Doha na ƙasar Qatar a watan Fabrairun da ya gabata, ta nemi dakarun Amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni 14 masu zuwa. Jami'an sojin Amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janye sojojinsu. Baya ga yawan kai hare-hare, wani batu da wasu ke ganin zai iya zama cikas ga matsayin da aka cimma shi ne watsi da kungiyar ta Taliban ta yi da wani umarnin da gwamnatin Afghanistan ta bayar na sakin fursunonin kungiyar bisa wasu sharuɗa da aka gindaya wa mayakan na Taliban. Manyan jam'iyyun adawa a ƙasar Malawi biyu sun dunkule wuri guda domin tunkarar zaben da za a yi ranar 19 ga watan Mayu bana. Jam'iyyun Malawi Congress Party ko MCP da United Transformation Movement ta UTM su ne suka yi sanadiyar da kotu ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi a bara, ta kuma ba da umarnin a gudanar da sabon zaɓe. Wannan gamewa wuri guda da manyan jam'iyyun adawa na ƙasar ta Malawi suka yi na zuwa ne wata guda bayan da ita ma jam'iyya mai mulki ta DPP ta haɗa wata gamayya da jam'iyyar UDF. A zaben da kotun ta soke, shugaba Peter Mutharika ne ya lashe zaben da kashi 38 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar MCP Lazarus Chakwera ya samu kashi 35. Masu fashin bakin siyasa sun ce tsarin kulla kawance ne kadai zai iya ba wata jam'iyya damar lashe zaben na ƙasar ta Malawi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan ci gaban rahotanninmu inda za mu kada jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan ta'adda suka kai hari a Yoru mai tazarar kilomita 180 arewa da yamai babban birnin kasar inda suka kashe 9 daga cikin jami'an tsaron kasar baya ga waɗanda suka raunata su labarma gare ka.
A wajejen karfe 1 na ranar Alhamis ne wasu 'yan bindiga akan babura waɗanda ba a tantance yawan su ba suka afkawa jami'an tsaro cikin wani yanayi na bazata, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar dakarun Nijar 9, sannan suka jikkata wasu da dama, kamar yadda wani ganau da bai so in ambaci sunansa ba ya shaida min ta wayar telefon.
Wallahi wanda suka mutu mutun tara mu da kanmu muka hida su cikin mota, wanda suka mutu da wanda suka shi mu rabin su ma an wuce da su telebiri tunda ambulance ta kai su uku tana wuce.
Kwararen kula ne ko sojoji ne?
A sojoji ne sun tafi da moto guda.
To ya abin ya wakana?
Bisan moto suka hau suka taho.
Su da yawa ne?
Suna da dama.
Ministan cikin gida Bazoum Mohammed a shafinsa na Twitter ya tabbatar da cewa an kai wa jami'an tsaron Nijar hari a jiya Alhamis a Ayeru. Yana mai jinjina wa dakarun tsaron kasar saboda cewarsa sun nuna jarumta a yayin wannan kafsawa. Haka kuma ya nuna gamsuwa da nasarorin da ya ce an samu biyo bayan samaman rundunar Barkan, yayin da talakawan karkarar Ayeru ke yabawa da daukin da jiragen sojan sama suka kaiwa jami'an tsaron Gar National da jandarmomi.
Ko yanzu dai suna sama muna shekarun sai insha Allah suna ci nasara, duk inda suka shiga suna ci nasara.
Wannan hari na zuwa ne kwanaki kadan bayan da mayakan Boko Haram suka kai farmaki a barikin sojan Shatimari da ke yankin Difa, inda suka kashe askarawa kimanin 8 kafin daga bisani sojan saman Nijar su yi wa maharan lugudan wuta a daidai lokacin da suke shirin ketare iyaka, in ji wata sanarwar gwamnati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Suleiman, daga Nijar kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da aka shiga rana ta uku a bikin kamun kifin Argungu, sarkin Kebun Argungu ya yi bayani kan tushen wannan bikin a hirarsa da wakilin Lamid Abakar, inda sarkin ya fara da cewa
bikin kamun kifi na Argungu ya suma a shekarar 1934, amma al'ada ce ta al'ummar Kabi, al'ada ce wadda take shekarunta daidai da shekarun masarauta, saboda al'amari ne wanda yake shugaban musu amfani da shi domin siyasa haɗa kan mutane. Yan kare ayyukan gona za a soma abubuwa na su da yake akwai gulabe da kifi da yawa cikin ƙasar, sukan tsaye da rana ɗaya a gare shi dukkan al'umma a zo wuri ɗaya a yi su tare, daga nan a yi jawabai da buƙatar haɗin kai duk abin da ya kamata domin cigaban ƙasa. Kuma haka take har lokacin da Allah ya kawo zuwa mujaddadi bayan shekara 300 na zaman wannan masarauta. An samu fitina tsakanin Kabi da Sokoto, mazaunin mujaddadi da kuma Gwandu, mazaunin Abdullahi Gwandu, Allah shi gafarta musu. Wannan fitina kuma ta daɗe tunda ya zo suka zo shekara 1804 har lokacin da Bature ya zo 1905, wannan fitina ba ta ƙare ba. Amma zuwan Bature sai aka ɗan samu sassaci gare ta kuma cikin ikon Allah sarki Musulmi Hassan Damazu ya zama sarki. Da ya zama sarki, to sai gashi kuma sarki Musulmi yana son ya zo wannan lokaci da niyya ta soyayya da canja yanayi domin a samu haɗin kai tsakanin al'umma wanda yake guda ce inda aka fito. Lokacin da ya zo ziyaran shi ne sarkin Kabi tare da majalisa suka yi sharar me ya kamata a yi wa a tarbi sarki Musulmi da zai zo, yanzu kuma zai zo matsayin ɗan uwa masoyi. Saboda akwai al'ada tamu, kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa. Kace tun da shi ba Fulatani ne, lalle ba za a ce ya san wannan al'ada. Kuma ran da aka tsaida din da shi da sarkin Kabi suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna, al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su. Bayan ƙarasa aka ce sarki Musulmi ya yi addu'a na cewa Allah ya raya wannan al'amarin kuma ya sa ya ɗore har abada, kuma Allah ya karɓi addu'a domin mun gani gashi.
Mai martaba sarkin Kebun Argungu kenan Alhaji Sama'il Muhammad Mera ke bayani a hirarsa da Lamid Abakar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1030 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kam ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne naku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas, nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba Usafa na Afanaja.
Sunana Alhaji Musa Abari Age, Usafa na Afanaja.
To mai martaba, za mu so mu dan taba tarihin wannan masarauta kama daga waɗanda suka fara kafa wannan masarauta, ko za ka mana ƙarin bayani akai?
Wannan masarautan yaren da ya fara kafa Afanaja, wanda ya fara sarki a doron ƙasa da muka sani, shine Isoga Ogoshi, wanda shine ya haife Age. Age kuma ya haife ni.
Kamar wannan masarautar akalla yanzu kana ganin ta kai shekara nawa da kafa?
Mu a lago gaba ke daya karkashin sarkin Doma Ogoshi. Mun iso nan kasar jihar Nasarawa karkashin sarkin Doma a cikin 1232 AD. Shine muka iso nan. Da muka iso, kowa yana neman shi zama wani abu, aka rarrabu, shin an je aka kafa wannan Afanaja.
Kaman waɗanne irin ƙabilu ne suke wannan masarauta na Afanaja?
Ƙabilun da ke wannan masarauta na Afanaja, na farko Alago, sun fara bude kofa na yin sarauta, wanda sarkin Doma yana nada shi. Na biyu sai Aho, na uku sai Agato.
Kamar yadda kake magana, wato ina fahimce ka kusan kabilar Arago ita ce take da rinjaye a wannan masarauta na Afanaja?
Masha Allah.
To kaman me ya bambanta wannan ƙasa na Afanaja da sauran garuruka da ka sani?
Abin da ya bambanta Afanaja da sauran garuruka shine, na farko Turawa in suka zo su fara shigo Lokoja, daga Lokoja za su tashi sai Umasha, daga Umasha sai Loko, daga Loko sai Afanaja. Afanaja duk wani abubuwan da suka samu na aikin su za su zo su kammala aikace-aikacen su a Afanaja. Ga bambancin mu na ɗaya kenan. Bambanci na biyu, mu fi kusanta da Makurdi, mu fi kusanta da bakin ruwa, kamar da sauran garuruwa suna bakin ruwa kamar yadda wasu suke. Amma Turawa ne suka zo sun karrama Afanaja da sosai, saboda jama'an da suke nan wuri.
To shin ba noma akwai wani abu na musamman da wannan gari na Afanaja ya fi shahara akai?
Kwarai. Bayan noma, saboda arzikin ruwa, mutanen Afanaja suna kama kifi, mutanen Afanaja kamar yadda na ce masunta ne, manoma ne, maharba ne, kuma muna da arziki na gravel wanda Allah ya shimfiɗo mana ta annan ƙasa.
Ma'adanai kenan?
Ma'adanai kenan, da wasu ma'adanan nan mu ba mu ya sani ba.
Kaman wannan gari yana da wani taki haka da aka fi sani shi da shi, haka kamar yadda wasu garuruka suke da shi?
Eh, yake muna bakin iyaka ne, iyayenmu so ne mai kiriye kansu da kansu. Idan ka fito wani wuri da ka iso da shirin kawo rashin zaman lafiya cikin gari, in fact mutum ya fara da sai gaya maka cewar ka zo kenan, wurin tafiya ta killa baka je da hanji ba, hanjinka ba. In ka zo cikin lumana, sai ka koma cikin lumana. Na biyu, muna da wani irin bokanmu, ana kira shi Anarko. Anarko duk inda ya tafi zai ce shi ya tashi kenan daga Afanaja. Wato Anarko Afanaja Ole Bo Ginarko, wato Afanaja garin kakan wani bokanmu da ana kira shi Anarko.
To kan bari mu duba kaman irin matsaloli da wannan yanki da al'ummar yankin suke fuskanta. Kaman waɗanne irin ƙalubale ne al'ummar masarautarka suke fuskanta?
Al'umma na Afanaja muna da ƙalubale sosai. Na ɗaya, nisantanmu da jihar, headquarta na jihar Nasarawa, bamu da hanya. A duk inda masarautar Afanaja ta kunsa, wallahi bamu da hanya. In ka tashi daga Doma zuwa Afanaja da iyakanmu da Benue, akwai damuwa na hanya. In ka tashi daga Afanaja ka zo Rukube, ka wuce zuwa Doka inda na iyaka da Geza Development Area, ba hanya. Ka tashi kuma daga Rukube ka kankanta zuwa Afanaja, ba hanya. Na uku, damu ga Benue insecurity
rashin tsaro
maganan tsaro kenan kowane shekara haka kaka ya kunno kai jini muna kumba ne saboda rashin zaman lafiya musamman makiyaya da manoma manoma kuma namu wallahi duk abin da ya faru na kan ce musu su yi hakuri su ya kuma suna taimaka suna ba ni goyon baya suna ba government goyon baya a dauki hakuri dan shirye suka shirya da yan uwa makiyaya baka ji su ba amma wanda muna makwabta da su da makiyaya wallahi ba sa shiri a kowane shekara ina ga saboda zuwan mai girma wannan gwamna engineer AA Sule da kuma kokari wanda shi gwamnan wanda ya shude suka tashi haikan shine samu mun lafata wasu rigingimu ba haka ba kowane shekara daya ne biyu sai an zo an kore mana a gari duk afanan da don muna bakin iyaka na hudu abu mafi nauyi shine muna kiran gwamnatin jiha Nasarawa da federal government gwamnatin tarayya kenan ta ba da umarni a zuwa fitar mana da kan iyakanmu tsakaninmu da Benue domin kuwa har gobe akwai wuraren da suna zo har gida su ce nasu ne akwai wuraren da neman na ce nawa ne a madadin al'umma na musamman muna kan iyaka muna roko Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gwamnatin tarayya ta zo ta fitar mana da wadannan kan iyaka an haka yi haka alhamdulillah zaman lafiya tsakaninmu da yan uwa ya kasance da wamemi kenan
to kaman batun kiwon lafiya da kuma ruwan sha baku da matsala da yaji banci waɗannan
bangarori ruwan sha ita ce yanzu ma da aka dauki ruwan sama wallahi nan da watan daya watan biyu muna cika wani matsala sosai ruwan sha babbar asibiti da kuma makarantu don Allah da Annabi muna roko sosai sosai a taimaka mana domin asibiti da na ce babba wallahi kafin a dauke mutum da yana cikin rashin lafiya mai tsanani da fara dauke shi zuwa Doma ko a dauke shi zuwa Mukundi tsakanin Akwananja da wuraren nan saka ga ikon Allah sai faru annan wuri kanin an ba mu asibiti alhamdulillah ruwa ne muke sha ruwa ne na wurin kama kifi ko sana'a mata suna yi suna samun wahala na samun ruwa sosai sai a je kududdufi tukun ko kuma wani fish pond a je a dibin ruwa tukun za a nemi alum a za a sa tukun muna sha ruwa annan akwana da muna cikin wani wahala kwarai da gaske
to batun kaman makarantu fa kuna da wadataccen wuraren karatu na yara
eh muna da fili sosai sosai muna da inda za a ba su kwana secondary school muna da shi primary school muna da shi
a bisa la'akari da irin matsaloli da waɗannan al'ummomi suka koka akan cewa suna fama da su sai na garzaya wajen kwamishinan yada labarai da yawon bude ido na jihar Nasarawa Comrade Dogo Shama domin ya ba da ƙarin haske akan kokari da gwamnati take yi wajen ganin cewa an magance waɗannan matsaloli
game da damuwoyi na iyaka wurare za mu gane cewa Nasarawa state muna tsakiya ne na waɗansu states har da federal capital kuma rikicin iyaka yakan kasance kama wani abu ne wanda ba ta gamawa ba ta karewa shi yasa shi gwamna engineer Abdullahi A. Sule da ya zo bai wata ba ya yi ziyara zuwa ga shi gwamna na Benue State sannan da kuma federal capital minister sannan kuma tafiyan shi nan ba wuna ba ne domin ya gan cewa irin damoyin nan da akan same su idan man ta taso sa san inda za a bi domin a magance damuwan nan
akwai kuma matsala na ruwan sha da kuma makarantu har da tsaro a shi masarautar Afanaja da suka bukaci gwamnati taimaka musu menene ake yi akai
shi gwamna namu mutum ne wanda yana da tunani domin ya gan cewa ya gwamnati ta ba ma mutane musama a karkara abunda zai taimake su abun walwalawa kamar maganar ruwa ne wanda an dauka ruwa kamar shine rai mutum in babu ruwa ba shakka mutane za su shiga wani matsala saboda haka ba don akwana da kawai suna da damuwan nan muna da su a kutaina kuma wannan gwamnatin idan ka duba inda ta yi a budget ta nuna cewa rural development shi zai zama focal point
bunƙasa cigaban yankunan karkara ko
yawwa bunƙasa cigaban yankunan karkara domin a gan cewa an magance irin damuwan nan so ina ba da tabbaci cewa ba da daidaiwa ba za su kan inda gwamnati za su eh kamar inda ka sani wannan gwamnati ta zo kenan kuma irin kuce-kuce nan suna zuwa kuma wannan budget da aka sani shi mai girma gwamna ya sani kuma maganar ruwa kamar na raga na magana ba nan kuka ba mun ba da gaskiya cewa za a zaga kuma za a bada abubuwan da ya kamata da zai kawo kwanciyar hankali da kuma cin gaba da kuma walwala na mutane a karkara. So za a yi wani abu.
Batun makaranta fa menene gwamnati?
Ka san makaranta shine komai, an ce ilimi shine komai. Kuma wannan gwamnati in ka duba budget na this year an bada kudi ne mai yawa da aka azaza a yi aiki a makarantu, banda kuma kudin da za su shiga ta waɗansu hanyoyi na taimakawa domin makaranta. Saboda haka makarantu za su gan canji insha Allah a wannan lokacin.
To madalla, yanzu kuma ga nasihar jumma'a.
Sunana Musa Muhammad, ni ne limamin karan a Kinyele na bangaren masallacin ƴan ɗariƙa Tijaniya. Zumunta tana da kyau domin Allah ta'ala madaukakin sarki yace wattaqullaha allazi tasaluna bi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Yace ku ji tsoron Allah, Allah nan da kuke magiya a tsakanin ku da shi, dan Allah kai mun abu kaza, dan Allah kai mun abu kaza. Sai yace wal arham, ku ji tsoron yanke zumunta. Yanke zumunta ba shi da kyau. Yana da kyau zumunta idan ka kulla kai kai, kar ka ga cewa wai kai kana zuwa wurin wane, wane baya zuwa gurina. Ka yanke zumunta ka ce a tunda baya zuwa ni ma ba ruwana da shi. To duk lokacin da aka ce kana kaiwa zumunta ga ƴan uwanka sai ka zo ka ce ka yanke, to a lokacin ka shiga cikin tarkon Allah kenan. Allah zai kama ka, domin Allah ba zai kyale ka ba, zai ce ashe dama zumuntar ba dan shi kake yi ba, dan waɗansu jama'a kake yi. In falalar zumunta Alhaji Hassan, da za ka ga abin da kake samu. Kullum ba zumunta ba ba za ka kare ba. Shi wanda aka je wajensa saboda zumunta, idan yana da abu an ba shi dama ya sayi wannan zumuntar, ya dauka ya bayar. Kai da ake baka kuma karka duba cewa a hedan zuwa na yake bani, tunda haka ba zan zo ba. Karka faɗi wannan, ka ci gaba da zuwa zumuntarka saboda Allah. Allah ne mai biyan kowa. Allah shi zai saka maka ranar tashin alkiyama akan zumuntar da kai. Saboda haka karka yanke zumunta, ta kasance ko iyaye ne suke kaiwa junansu sai aka ce ba sa duniya. Ya kamata a ce kai kana kaiwa wa'annan abokanansu ko kawayensu zumuntan nan, karka yanke. Ta dalilin wannan, kai da kake kaiwa zumuntan Allah zai maka rahama. Saboda haka karka yanke. Assalamu alaikum Alhaji Hassan.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai an manfa'a ta dace.
Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya, wanda akan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan 7 da duniya ke da shi. Sai dai duk da irin matakan da kasashen duniya ke dauka na daƙile yaduwar cutar, wacce ake wa lakabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniyar. Manyan jami'ai a nahiyar Turai sun yi ta caccakar shugaba Donald Trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi, inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugabar majalisar ƙungiyar Charles Michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurkan ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta Turai shiga Amurkan. Ga inda sauran ƙasashen duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar ta coronavirus, su ma ƙasashen nahiyar Afirka ba a basu a baya ba a kokarin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19, duk da cewa girman matsalar bata kai ta sauran sassan duniya ba. A nahiyar ta Afirka an samu sama da mutum 100 da suka kamu da cutar a ƙasashe 11 ciki har da Najeriya, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Babban kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan ya ce Amurkar bata da niyyar ta yi watsi da matsayin da aka cimma da Taliban, amma akwai alamu da ke nuna cewa matsayar ba za ta kai labari ba. A jiya Alhamis, General Kenneth McKenzie ya ce an samu raguwar tashin hankula da ake gani, amma hare-haren da ƙungiyar ta Taliban ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa na ci gaba da zama abin damuwa. Ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin Amurka da Taliban a birnin Doha na ƙasar Qatar a watan Fabrairun da ya gabata, ta nemi dakarun Amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni 14 masu zuwa. Jami'an sojin Amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janye sojojinsu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu da wani sabon shirin, inda za a ji cewa muryar Amurka ta shirya wani taro kan batun tsaro a Najeriya tare da masu ruwa da tsaki. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatar da shirin, da CD wanda haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, da kuma injiniya mu na wannan lokacin Darius Smith, ni Ibrahim Karamu sai Yarba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.